أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kamu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako, khawatir al-Qur'aniya, a cikin al-Qur'ani mai girma. Har yau muna suratul Baqara. Sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 234. Insha Allah za mu dan bayani dan kadan wanda ya rage na aya ta 233. yau muna 18 ga watan Juma'a al-Akhir, hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wa sallama 1441, wanda ya daidai da 12 ga watan 2/2020. Muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gaman katar cikin abin da zamu faɗi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير.
ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى yana mana bayani ne akan abin da ya shahi reno ayar da malamin karanta da farko, wanda mun karanta ta satin da ya wuce. Mala kenan yaro ana renon shi ne, in dai ana magana ne akan cikar reno shine shekara 2 cicif, haulaini kamilai. To akwai abin da zai faru a lokacin da aka samu saki kuma ga yaro. To kenan wannan yaron dole a yi magana kenan wajen uwa yake to yaya uwa kuma game da sana'arta ita zata ci da shi ita zata mushi kaza ita zata mushi kaza to Allah subhanahu wataala sai ya kawo dokoki wanda muka karanta sati wanda ya wuce akan cewa lalle baba na da shi zai dauki komi kuma za su tsaya su yarjejeniya tsakanin su da shi da ita tare da kyautatawa kada ya zama to ita ta cuce shi saboda tana ganin yaro dan karami shi kuma yana san shi yana ji da shi kuma shi ma mijin kada ya cutar da matar dalilin wannan da to saboda haka Allah subhanahu wataala kuma sai ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da ci da sha to duka wannan yana kan baba kuma da kyautatawa kene yaro baya ci baya sha abincin shi nono ne mafi yawa dauniya mammace kenan da mammace baban zai dauki nauyin shi sai kuma shi yaron ya amfana sai Allah subhanahu wataala ya ce la tudaru walidatun biwaladiha mana kenan baban kada ya cutar da ita uwar wala mauludun lahu biwaladi kuma shi ma baban mana uwar kada ta yi wani abin da zai cutu kenan kaga la darara wala dirar kenan musulunci shari'a ce ta adalci ba so mace ta cuci namiji ba so namiji ya cuci mace so ake ai zama na adalci zamantakewa war take mai kyau wa alal warisi mislu zalik kuma sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wanda zai iya cin gadan baba to ya san da sanin cewa idan baban ya rasu kuma ga yaro dan karami ga irin dawainiya da ake yi to shi zai dauki dawainiya wannan kaga kenan kulawa ta musamman game da yaro to saboda haka wannan dokokin Allah subhanahu wataala gaba daya yana shuhuda mana ne dan azamna lahiya musamman kuma abin da ya shafi rayuwa ta arme mana kenan namiji kada ya cuci mace mace kada ta cuci namiji kowa ya san cewa akwai haƙin da ya cancanta ya kamata a ce ya isar da shi ga mai shi shine miji ko mata to haka kuma iyali da za su samu zuriya ƴaƴa su ma musulunci bai mance da su ba su ne aka yi magana da su akan wannan yaro yana jinjiri ba dai an yi saki ba sai a yi wada a sake shi ko a yadda shi ko a rasa inda za a kai shi to Allah subhanahu wataala ya bada tsari addinin musulunci ga yanda yake a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ce wattaqullah kenan ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir ku san cewa Allah madaukakin sarki duk abin da kuke aikatawa yana ganin ku kenan Allah babu wani abin da zai boye mishi na halayenku ko kuma wasu abubuwa da kuke faɗa abubuwan da kike hodi da abubuwan da kake hodi a matsayin ka namiji babu abin da zai boye mu Allah Allah madaukakin sarki yana gani kenan Allah zai saka ma duk wanda aka zalunta to kenan kaga tsoron Allah sai ya sa mana mutun ya kasa za mutun ya fasa yin zalunci ko da yanayi kuma idan bai yi ba ma ba zai yi ba to sai ga rayuwa ta zo mai kyau rayuwa ta zamanto rayuwa ce wadda take akwai nutsuwa a ciki wanda kowa yana cin hayacin shi to nisa da rayuwa take yi da alqur'ani ko kuma da sayyidina manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma shari'a to shine sai ga shiga cikin hayaniya an shiga cikin rashin nutsuwa an yi arman ba san menene aka yi ba kuma ga yaya sun zo ba san ta kaka ta wace hanya ne ya kamata a tarbiyyatar da su ko kuma wani hali ya zo saki ya faru ba san ba yaya za a yi to musulunci ya gindaya komi musulunci ya tsara komi sai Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wanda kuma suka mutu sai suka bar mata daga cikin masu imani sai Allah subhanahu wataala ya ce su waɗannan matan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai su zamana a gida zama na idda wata hudu da kwana goma fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf a ce mace yau ta cika wata hudu da kwana goma cicif yau laraba ta kare idda to kuma in yaso yanzu tana da yancin kanta sai ta koma yin ado sai ta koma duk wani abin da a da lokacin tana zaman idda ba za ta yi shi ba wallahu bima ta'maluna khabir kuma kusan Allah subhanahu wataala game da abin da kuke aikatawa masani ne sani kuma wanda yake na ciki da waje shine khabir mana ya wuce alim alim shine masani idan ce khabir shine wanda ya san komi daidai da ƙwayan zarra ba zai ɓuye mishi ba. Malam sai ke cewa haza amru minallahi lin nisa'i allati tawaffa anhunna azwajahunna. Malam ya ce wannan aya umurni ne ake ma mata waɗanda mazan suka mutu. An ya'tazilna arba'ata ashhurin wa ashara layali, sai su yi wata huɗu da kwana goma. Malam ya ce wa hadha al-hukm yashmilu az-zawjati al-madkhul bihinna wa ghayru madkhul bihinna bil ijma'. Malamai gaba ɗaya sun taru akan cewa wannan hukuncin ya shahi macen da aka arme ta, an yi kwanciyar arme da ita, da macen da aka arme ta kowa ba a yi kwanciyar arme ba, wannan hukuncin ya shahi ta ita ma. Madalili akan haka shine umumul aya, inji malam. Kenan ayar gaba ɗaya ta ce mata kawai, ba ta ce ba wanda ta zo gida ko wanda ba a tare ba ko wanda ba. In dai mace an yi ɗaura aure mijinta ya rasu, to wannan shine hukuncinta. Malam ya ce wa hadha alhadithu allazi rawahu Imam Ahmad wa ahli sunan, kuma akwai dalili wanda ya kirawo haka nan, akwai ruwaya ta Imam Ahmad da kuma ahli sunan. Imam Tirmidhi kuma ya inganta shi cewa anna ibn Mas'ud su'ila an rajuli tazawwaja imra'a fa mata anha wa lam yudkhul biha. Abdullah ibn Mas'ud sahabi na Manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana sai aka tambaye shi, aka ce mishi Abdullahi ibn Mas'ud macin ne matar shi ta rasu, ya rasu ya bar mata amma alhali ko bistare walan ya furid laha, yace kuma bai ma mata sadaki ba, kenan ba bai ba ta sadaki ba. Fa taraddadu ilayhi miraran min zalik. Abdullahi ibn Mas'ud kullun ina ka zuwa tambaye sai ya shiru, mana bai san ba amsa, suke zuwa suna zawwa suna ta komowa. Fa qala, sai ya ce musu aqulu fiha bi ra'yi fa in yaku sawaban fa min Allah wa in yaku qata'a fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Yace to zan gaya muku gaskiya, ni ban san ba wani hukunci akan haka, amma zan muku kokarin ijtihadi da ra'ayina, in nayi daidai daga Allah ne, in nayi kuskure daga shaytan ne. To kuma idan nayi kuskure, Allah da manzon shi fa babu ruwansu, wannan magana ta ce, ni ne na hadi. Yace la hasarakul kamil, in dai mace mijinta ya rasu, ta kawai za a ba ta cikakken sadaki. A wata ruwaya sai ke cewa laha sadaku misluha la waqsa wa la shaqat, sai a ba ta misalin sadakin da ake ba irinta, dan za a yi arme. Misali a ce ga alwali na mace, ga wakili na namiji, ko kuma shi namijin da kanshi, ga shaidu, aka yi ɗar ma arme, amma sadaki ba a bada ba, ko kuma ma ba a san ba mene a gaba, dai an ce dai za a ba da sadaki. To haka sai mijin ya rasu, to wannan sai a dibi ita yarinya irinta kwatankwacinta a cikin gari, nawa ake ba su sadaki, sai a bata, wannan shine sadakinta. Walaha miras. Abdullah ibn Mas'ud sai ce kuma tana da gado. Fa qama mi'qal bin Sinan al-Ashja'i, sai wani sahabi daga sahabban Manzo sallallahu alaihi wasallam sai tashi, fa qala, sai ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bihi, yace wannan hukunci da kai Abdullah ibn Mas'ud, na ji wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci kamar haka. A cikin wata sahabiya da ake ce ma Barwa'a bintu Washiq, mijinta ya rasu, to haka sallallahu alaihi wasallam ya hukunta. Sai yake cewa fa fariha Abdullahi bizalika farhan shadidan. Abdullahi ibn Mas'ud sai ya ji daɗi, kenan hadisin shi bai santa ba, ko kuma bai san ba waƙi'a. Yace wala yakhruju min zalika illa almutawaffa anha zawjaha wa hiya hamil. Malam sai yace wanda take huta daga cikin wannan umumul aya, mana kenan ga magarin mata da Allah yake magana kan su, sai wanda mijinta ya rusuna da ciki, ita wannan hukuncinta daban ne. Fa inna iddatuha biwada'il haml. Malam yace ita iddanta shine ta ayu, walau lam tamqus ba'dahu siwa lahza, ko da za a ci dan lokaci kadan mijinta ya mutu yanzu, a bayan awa ɗaya ta ayu ta kare. Dalilin wada Allah subhanahu wataala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Kenan ita idan ta yi haka, hukumcinta ne ya zo daban, ita mai ciki aihuwa, to shine kawai zai yana hudda ta daga idda. Sai Allah subhanahu wataala ya ce fa iza balagna ajaluhunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna basir. Malam ya ce yustafadu min hadha wujubul ihdad, to wannan gaba sai take nuna mana cewa zaman iddan nan da mace za ta yi wajibi ne. Duk wanda mijinta ya rasu to ya zama wajibi a kanta ta yi wannan zama na idda wata hudu da kwana goma. Saboda hadisi da in ganta daga Ummu Habiba da kuma Zainab binti Jahsh Ummul Mu'minin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق سلاسل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحال التبدى مجمع إيماني ودى تيمان دى الله رانا قوبي تما وننمج إدى سمر قوانا أوك سيأتي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة سيمج شئنا مشكي زمن إدى ني وطا هدو دى قوانا قوما كنا وندبع مجيبا ونننقوا وكما وننقوص هكا دي ana so a nuna cewa lalle ta ji zahin mutuwan nan to sai ta zauna ba za ta wuce kwana uku ba to amma idan miji ne ya zama dole ya zama wajibi sai ta cika waɗannan watanni guda hudu da kwana goma sai Allah ta faiza balagana ajalahunna ai in taqadat iddatuhunna idda ta zo karshe fala junaha alaikum imam az-zuhri yake cewa ai ala awliyaiha kenan da Allah yake cewa babu laihi akan ku ma'ana ku suwa waliyai wanda suke armar da mata fi ma fa'alla kenan abinda suka aikata fi an kusuhinna misali ce iddata ta kare tana so za ta yi aure tana so za ta yi ado tana so za ta yi wani abu daban ko za ta yi wani aiki ko za ta yi wani kasuwa to ku waliyanku ke babu wani laihi kenan babu laihi akan ku ki sai aikata wannan abun in dai ba abu bane wanda yake na kuskure to saboda haka kenan wannan aya sai take karantar da mu lalle dole mace ta yi idda ga miji to kuma kamar yadda yake mu a nan mafi yawa Hausa a ce mace sai an sa ta kuma sai an hudda ta kuma akwai wasu addu'o'i da za a rika bata ko kuma akwai wani irin zaman da za ta yi kunci ma akwai irin wanda za ta yi wannan duka abubuwa ne wanda babu wani dalili a kansu kawai za ta zauna a gidan da mijinta ya rasu wasu malamai suka ce ma ko da gidan haya ne ko da ba gidan shi bane a nan gidan za ta zauna sai ta yi wannan wata hudu da kwana goma babu zancen ado duk wani abin da yake da alaka da ado ne za ta yanke alaka da shi to shi ne amma ba wani abu ne na musamman ko kuma a ce wani siffa ne daban mace take kasancewa lokacin da take zaman idda ko kuma a wasu akwai su karatuka da take yi wannan duka abubuwa ne wanda aka soko da su abin da ake so shi ne ta cika wannan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada na'am
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
الله سبحانه وتعالى يقول ولا جناح عليكم باب ليه أغريكم فيما عرضتم به cikin abin da kuka bujuro da shi marakin lokacin da mace take idda a ce jurwawi mai kama da wanka da ake cewa ko kuma magana wadda ba ta zahiri ba kana nuna dai kamar wannan macen zaka iya aurenta idan ta ƙara idda min khidbatin nisa'i marakin neman aure ita wannan macen amma dai furtawa cewa in kika ƙara idda zan aure ki ko kuma ina son ki to wannan shine bai dace ba yana sai dai mutum ya lalubo ya nemo wasu kalmomi ko kuma wasu aiki irin su kyauta da sauransu wani abu dai wanda zai nuna ita a karan kanta za ta sa a kanta cewa wane akwai alamar inta gare idda zai yi aurenta wanda kenan shine at-ta'rid aw akanantum fi anfusikum ko kuma a cikin zukatan ku ka koyi kullun dai kana niyya cewa wance idan ta gare idda kana so zaka aure ta baka huto zahiri ba alimallahu annakum satazkurunahunna Allah madaukakin sarki ya san cewa kuna ambatan su kuna hiran su a wurare a wance matan wane Allah ya kanshi ayi mutum mutum ne kirkici da ta ƙara idda tana yiwa mana kenan mutum sai ya rika hiranta a wurare sai Allah ya ce walakin la tu'iduhunna sirran kenan duk wannan wanda ya wuce babu laifi to amma kada ya zo ku musu alƙawali a asirce kaje ka ce a ai ko sai da magana in ta ƙara idda za ku yi aure to wannan bai dace ba illa an taqulu qawlan ma'rufa Allah ya ce sai dai ku yi magana magana mai kyau wala ta'zimu uqdatan nikahi Allah ya ce kuma kada ku yi niyyar daura aure hatta ya buluga alkitabu ajala har sai wannan lokaci na idda ya kare a lokacin ne za a rika wani zance ko kuma shiga da mutanen aure in lokaci bai ba to bai dace wa alamu kusancewa annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da yake cikin zukatanku fahzaru kuma ya kamata mana mutane a tsorata kowa ya shiga taitayin shi akan aikata irin waɗannan abubuwan da Allah ya hana game da mata wanda suke zaman idda wa alamu kusancewa annallaha ghafurun halim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma Allah mai tausayin bayan shi ne baya kama su kai tsaye haka Abdullah ibn Abbas sai yake cewa at-ta'rid an yaqula inni uridu at-tazwij wa inni uhibbu imra'a min amriha wa min amriha kamar mutun yazo ya gaida ta ya hakuri to wani Allah ya jigan shi Allah kaza to sai shiga hira ina son mace mai iri kaza wasu alamomi daga cikin sufofinta ko kuma ya mata wani kyauta wanda dai ya san ko da tana da yaya wanda dai ya ta ita kanta ta san wannan kyauta ba irin kyauta bace ta yara kanana to wannan duka ta'aridi mara kenan kamar yana nuna mata cewa idan ta gama idda to shi ma yana cikin waɗanda za su nemi aurenta wannan shine at-ta'rid to Allah subhanahu wataala sai yake mana bayanin cewa aw akanantum fi anfusikum shi kuma abin da ake nihi da shi mutun ya boye kutubar amma a cikin zuciyar shi bai ga mata ba bai ga ma kowa ba shi dai yana nan yana jira dai yana lissafin yaushe ne za ta cika waɗannan kwanakai na idda ta gama sai Allah subhanahu wataala ya ce alimallahu annakum satazkurunahunna mala ya ce ay fi anfusikum farafa alharaja ankum fi zalik sai ga mutum wani lokaci zai rika tantanata ko kuma da shi da abokin shi yana zancen cewa mata wane idan ta ƙara idda zan aure ta da kaza da kaza to Allah subhanahu wataala sai ya ce ya san da wannan Allah sai ya gafarta muku to wannan babu wani laifi a ciki laifin shine Allah ya ce walakin la tu'iduhunna sirran Imam Hassan al-Basri da Nakhai da Qatada da Dahak da wani su suke cewa ma'anar da ake cewa kada musu ku musu alƙawali asirce ana nihi da shine aiki na alfasha aiki na zina ma'ana kenan haka suka fassara yake cewa huwa ma'ana riwayat al-Awfi an Ibn Abbas wa ikhtara Ibn Jarir وقال علي بن ابي طلحه عن ابي عباس لا تقل لها اني عاشق وعاهديني الا تتزوجي غيري لا توعدهن سرا اولاد عباس da sauran malamai suke ganin mutun ne wanda zai zo ya ce mata to ni wa ina san ki kada in kika ƙara idda ki muni alƙawarin cewa ba za ki armi kowa ba sai ni to wannan shine abin da bai dace ba to Allah subhanahu wataala sai ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala kina idan idda ta kare to kuma in yaso ana ya shiga wani abin da an hana shi a lokacin idda in yaso kuma shikenan macan babu wani laifi da yake kanta wa alamu kusancewa annallaha ghafurun halim dalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuna yin abubuwa da yawa na kuskure Allah kan gafarta muku kuma Allah halimun ne mai tausayi ne mai hakuri ne mai juriya ne yana ganin bayin shi suna saba mushi amma kuma Allah subhanahu wataala sai ya kyale su inda ya ga dama sai ya kama kowa lokacin da ya zinubi to amma Allah subhanahu wataala sai ya maka jinkiri in ka tuba sai ya gafarta maka Allah gafarta maka
la junaha alaykum in talaqtumun nisaa'a تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa la junaha alaikum in talaqtumun nisaa, kuma babu laifi idan kuka saki mata, malam tamasuhunna, wanda ma bata ma tare ba, aw tafrudu lahunna farida, ko kuma ma ba ma sadakin ba, ba fadi ba nawani, kawai dai an yi aure da siga da komi da alwali da shahidai arme ya cika, saboda shi sadakin ana iya barin shi ko daga baya ko da shekara nawani, to kuma sai saki yazo ya faru a wannan lokaci. To Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa mati'uhunna 'alal musi'i qadaru, mana kenan ku musu muta'a shine ku ba su wani abu na lallashi, duk da cewa arrabu kenan rabuwa ce mai kyau, a samu wani abu wanda za a bata wanda za ta yi zaman zawarci da shi. Qadaru 'alal musi'i qadaru, wanda yake mai wadata he ba da daidai wadatar shi, kana kada ya bata wani abu dan kadan alhali kuma yana da halin bada da yawa. Wa alal muqtiri qadaru, shi ma kuma wanda Allah bai sa yana da wadata ba, to sai ya bada daidai abin da zai iya, mata'an bil ma'ruf. Allah subhanahu wataala ya ce ai wannan wani abu ne na jin dadi da kuma abu ne wanda yake mai kyau, haqqan alal muhsinin, haƙi ne ga waɗanda suke masu kyautatawa ne. Kana wannan duk mai imani kuma ya dace ya zamanto daga cikin masu kyautatawa. To kenan haka idan mutum Allah ya kawo lokacin da suka rabu da matar shi, rabuwa ce wanda lokacin ta ne yazo, wata kuma rabuwar ma ta zamanto alheri ne ga kila tarafai, shi namijin da ita ma matar, ba irin rabuwa wani jahilci wanda za a yi zage-zage, wanda za a yi abubuwa har ma danginta da dangin shi gaba daya a rarrabu, kowa yazo ya shiga ciki, ana zancen zama na imani, zama na tsoron Allah, zama na addini, wanda suka zamana zama na aure, wanda suka san ibada ne suke yi, saki zai iya zauwa ana zaman na haka, kuma sai ya zamanto abu ne mai kyau, to shine mijin sai ya kyautata mata lokacin da za a rabu. To kaga mace da za ka kyautata mata babu zancen ka zazzage ta, ka zagi iyayenta, ka yi wurgi da kayanta waje, wannan duka babu su. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ai irin wannan haƙƙi ne ga waɗanda suka zamanto masu kyautatawa. Malam sai ya ce abaha tabaraka wa ta'ala talaqal mar'a ba'da al-aqdi 'alayha wa qawl ad-dukhul biha. Allah madaukin zarki a wannan ayar mai girma ya halitta ana iya sakin mace koda ba a tare ba, an daura aure an ce za a tare ko sati mai zawa ko wata idan ya kare, shikenan wani abu yazo na sabani sai aka rabu, to wannan kenan babu wata matsala. Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin malamai sai suke cewa sai suka fassara malam tamasuhunna ai bi mana aljima kenan ko kuma annika, sai yake cewa malam sai yace bal wa yajuzu an yutallikaha qabla dukhul biha, koda be bata tare ba ko kuma a ta tare ta zo gida amma ba ai kunce aure ba, a daren ma zai iya sakinta. To sai nan Allah subhanahu wataala sai ba da damar wannan kyautatawa da za a yi, gashi an yi zo an yi arme kuma Allah ka karshen shi ba zauna ba, to sai a yi abin kirki. To sai malamai suka yi sabani akan wacce mace ce wanda aka saki za ma ita wannan mutu'a, mana za a bata wasu abubuwa, shine sai malamai cewa ga talafal ulama'u hal tajibu almut'atu li kulli mutallaqa, ko wacce wanda aka saki dole sai an bata wannan dan kyautatawa, aw innama tajibu almut'atu lighairi almadkhul biha, ko kuma wanda ba a dai kwanta ba ita ce ake ma, allati lam yufrid laha, wanda ma ba a ambaci sadaki ba. Kina wasu malamai sai suka ce a kowace ce, saboda wannan Allah subhanahu wataala ya ce walil mutallaqati mutam bil ma'ruf haqqan alal muttaqin a suratul baqara, can baya mun karanta aya. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yayi umumi, ma'ana dukkan mai saki, dukkan wanda aka saki, kina babu zancen wanda ba shiga da ita ba, ko kuma babu zancen wanda aka shiga da ita babu ita. Allah subhanahu wataala wata ayar أحزاب ميكتشوا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن wa usarrifu kunna sarahan jamila kenan sai Allah ya magana akan muta'a mata ina manzo sallallahu alaihi wasallama in kun nemi saki zan sake ku sai an ba ku abubuwan da za ku je wanda suke na alheri to kenan wannan sai nuna da wanda aka shiga da wanda ba shiga ba to wasu malaman ne suke ganin cewa a wanda dai ba shiga ba dakin ta wanda ba a yi kwanciya da ita ba ita ce ake ma wannan muta ake ma kyauta a takaicin take cewa tunda Allah subhanahu wataala ya magana akan mata gaba daya kenan duk wanda aka saki to wannan malume suke cewa kuma abu ne ayoyi ne ko kuma ayar wannan ita karan kanta tana karantar da mu abinda ake cewa muhasinul islam abubuwa masu kyau na addini dan addini abu ne wanda ake tallashi da wanda bai gane bai gane addini musulunci abu ne wanda yake ciki wani lokaci akan ma'ana nuna abubuwa na muhasinul islam saboda mi sai mumuni mai imani ya ji dadi sai wanda ya kara mushi imani ya san cewa ai lalle addinin da yake akai addini wanda yake na gaskiya kaga idan ana zancan saki abu ne wanda yake mara kyau to amma duk da rashin kanshi kuma musulunci yazo ya tsara kuma ake kyauta a ciki kenan kaga akwai magana mai kyau sakin shi ma saki ne wanda zai zo mai kyau to wannan sai nuna cewa lalle addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wataala ya sa bayin Allah su tai akan shi sabanin haka to sai ka samu abubuwa wanda suke mara kyau wanda ba musulmi misali mutumin da bai iya ciyar da matar shi in muka dauki irin rayuwa irin na turawa wanda suke ma musulmai akan cewa ana musgunawa mace ko ana ma mace kaza ko ana saki mace an hana mace shakat walawa to mata nan ba sani bane irin yanayin yanda rayuwar ture take shi yasa zan mace za ta ce ko an yancin ta ko wane ne abubuwa da yau da ya kama da haka nan mutumin da bai iya ci da mace bai iya saya mata kaya gidan haya ma cikaro-cikaro suke yi shi ya kawo ita ta kawo su biya haya su biya ruwa su sayi abinci ko bulaguro za su yi kowa ya sayi tikitar shi haka suke tahiya kamar kai ka ce ba a ma'aurata ba ne to ina an a ce saki ya zo a ce zai mata wani mutu'a ya ba ta wani abu wanda yake na kyauta su da babu zancen kyauta a aƙidarsu to saboda haka irin wani abubuwan suke nuna mahasinul islam da za a ce musulmi sun san addini irin wani abubuwan da ake faɗi na cima musulunci huska ko kuma ashawa musulunci wani abu wanda bai da alaka da shi to bai dace ba wani wanda ba musulmi ba zai zo ba ma musulmi magana akan irin waɗannan sai a jawo irin wannan ayoyi da wahadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake magana akan mata wanda yake magana akan zamantakewa na yau da gobe wanda yake magana akan duk wani abu wanda yake na tausayi na zama wanda yake na albarka na rayuwar aure to matsalar shine ba a karatu kuma ba a zuwa makaranta kuma mutane kawai rayuwa dai haka ake mutum kullun shi kawai saurare ne yake yi shi ba zai gina kanshi ba ko kuma ya zamanto shi ma zai yi abinda zai san lalle wannan addini nashi addini ne wanda yake zamne da gindin shi a so yake sai wani ya kare mishi to saboda haka kenan ɗan uwa masu girma dole ya zama wajibi mutum ya san addini sani kuma na karatu sani na saurara shi ake sa mutum shi ba sai ka ce a to bari sai na je na tambaye malam wani kenan kai baka san aya ba baka san hadisin ba kuma tana yawa ba a nesa suke ba to dole sai mai karatu dan ma mutum ya tsira da imanin shi musamman a wannan zamani dole sai mutum ya yi karatu ya san addini kuma mutum ba zai samu uzuri ba saboda in ka ce baka iya larabci ba zaka samu littawai da harshen turanci in ka ce baka iya turanci ba zaka samu da harshen hausa da ma harsuna kala-kala iri-iri daban-daban wanda za ka iya karantawa in mutum ya tsaya a kan saurare kadai kaka iya samun matsala to amma ya ce kana zuwa makaranta za ka iya karanta ko da aya ɗaya za ka sani a sati ko da aya ɗaya za ka sani a wata ta hi dai babu to idan aka yi shekara ɗaya aka yi shekara biyu aka yi shekara uku sai ga abubuwan da ka tara suna da yawa to sakaki muke a kan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
نعم. الله سبحانه وتعالى كتاب وإذا طلقتم النساء إذن كوكا سكيماتا كومزا من قبل أن تمسوهن كاهن كوكوانتا دسو وقد فرضتم لهن فريضة الهالي كما أن يسداكي شو عندنا ما أرمي أكن سداكي كذا ونصف ما فرضتم. الله سبحانه وتعالى كتاب إذن يسكي ما كان تاتي ربي إذن سداكي جكا أريني كنا جكا همسي يا زمانات إلا أن يعفونا sai in ya zamanto mana sun yahe aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda igiyar arme take hannun shi yace ya yahe. Anan malumai sun yi magana biyu, imma waliyin macan ko kuma a shi namijin karan kanshi sai ce a na bar miki sadakin gaba daya ko kuma ita ce a shikenan na yahe. Wa anta afu aqrabu littaqwa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yahe yahe kusa da tsoron Allah. Wala tansawul fadla bainakum, kuma kada ku mance irin wannan girman daraja da ya wuce a tsakanin lokacin da ka zo gidansu kace kana son wance ita ta yarda kai ma ka yarda uwayenta sun yarda iyayenka sun yarda har aka zo aka tsarma aure har aka yi biki aka gama wata dai matsala ta zo aka rabu, to kada amince wancan abubuwan da aka yi na farko na yardarta da yardarka da yardar iyayenta da yardar iyayenka wannan kada kada dauke su ba komai ba. To kene idan saki yazo wata matsala ce ta rayuwa ta yau da gobe, to shikenan sai abun ya zamanto abu ne wanda yake mai kyau. Inna Allah bima ta'maluna basir, lalle Allah subhanahu wataala game da abun da kuke aikatawa yana gani. Malai ce wa hazil ayatul karima mimma yadullu ala ikhtisasil mut'a bima dallat alayhi alayatul ula haythu inna ma awjabat hazihi alayatu nisful maharul mafruda وإن طلق الزوج قبل الدخول. مالك ta wannan ayar ita ma kamar wanda ta wuce magana akan mut'a, inda muka ce malume wasu sun ce kowace ce wasu sun ce a wanda dai ba a mata sadaki ba kuma ba a kwanta ba aka zo aka rabu, to malai sai ki ce ita wannan ayar kamar tana tabbatar da ayar da ta wuce, kenan wanda an darma aure amma dai an hudi sadakin kaza ne sai kuma wata matsala ta zo ta saki, to wannan ita ce ta ci rabi na sadaki in ba ita yahe ba ko kuma shi mijin yahe mata gaba daya. Akwai ruwaya ta Ibn Abi Hatim daga Shuraih qala yake cewa salani Ali ibn Abi Talib an allazi bi yadihi uqratun nikah, mana wane ne da Allah subhanahu wataala yake cewa au ya afu allazi bi yadihi uqratun nikah, qala lahu yace huwa waliyul mar'a, kenan waliyi wanda shi ya ba da arman wannan macen shi ake nihi da shi, allazi bi yadihi uqratun nikah. Fa qala Ali, sai Ali ya ce bal barri'a bal huwa zawj, ai anan namiji ake nihi shine wanda igiyar aure take a hannun shi. Ala kulli hal kenan malamai, imma ya zamanto wannan imma ya zamanto wancan can, tunda dai Allah subhanahu wataala ya ce wa anta afu aqrabu litaqwa, kenan ku yahe shi yahe kusa da tsoron Allah, kenan sai a samu yahiya a ɗayan wannan ko ya zamanto waliyi ne ko kuma ya zamanto mijin ne. Imam Ibn Jarir al-Tabari yake cewa qala ba'dhum khutiba bihi ar-rijalu wan-nisa, wannan aya kuma wa anta afu aqrabu litaqwa kamar magana ce wanda ta shafi namiji kuma ta shafi mata, kenan mazaje wanda suke saki wannan ya shahe su suce sun yahe, mata ya suma wanda ake saki suma wannan ya shahe su suce sun yahe. To Allah subhanahu wataala anan idan muka diba sai muga cewa lalle tabbas dukkan abubuwa ne waɗanda ake so rayuwar ta kasance akan tsoron Allah, kuma ana so rayuwar ta kasance akwai yahiya a ciki. Kada ya zamanto mutu an mishi laihi kawai ya rike, ko kuma ya zamanto ita ma mata laihi ta rike babu yahiya babu kauda kai, to aka rayuwar sai ta zamanto ta yi wahala. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa anta afu aqrabu litaqwa, ay yahiyan shi yahi kusa da tsoron Allah. Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin masu yahiyan.
Hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta, ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah ta tsakiya. Wa qumu lillahi qanitin, ku tashi zuwa ga Allah kuna masu nutsuwa, masu tsoron Allah. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa idan kun ji tsoro na bakan gaba ko abin da ya kama da wannan, to kuna iya sallah kuna bisa kawahuwan ku, ma'ana kana tahiya ko kuma kana bisa abun hawa, ko ma ka fuskanci alƙibla ma ko baka fuskanci alƙibla ba, indai a cikin tsoro ne, to a wannan halin ma dole sai an yi sallah. Fa iza amintum, in ya zamanto kuma yanzu zaman lahiya ya zo ga aminci, fazkurullah, sai ku ambaci Allah ku yi sallah kama allamakum, kamar yadda ya sanar da ku, ma lam takunu ta'lamun, kenan yanzu sai a yi sallah da ruku'inta da sujudarta yanda ya dace da fuskanta alƙibla, sabani idan ya zamanto akwai tsoro. To Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar mai girma yana mana magana akan sallah. Wannan ayoyi kuma gaba da wannan makaranta wanda suka wuce ayoyi ne wanda suke magana akan baitul usari, ma'ana gida wanda suke gida na imani, gida wanda yake an yi aure akan ibada. To daga cikin manya-manya abubuwan da ya kamata a kiyaye, to sallah tana ciki. Indai ana so rayuwa ta yi kyau, in ana so a samu kwanciyar hankali da limana, ana so a samu jin daɗi musamman a cikin rayuwa ta yau da gobe da kuma rayuwar aure, to dole fa a kiyaye da sallah. Sallah abu ce mai girma. Malaka cewa ya amuru Allah ta'ala bil muhafazati ala salawati fi awqatiha, Allah yana mana bayani ne akan kiyaye sallah a lokaci, farkon lokaci kuma shine wanda yake alheri. Duk da cewa wanda ya sallah ƙarshen lokacin shi ma sallar shi ta yi ya biya, to amma wanda ya na farko ya yi shi, wa hifzu hududiha wa adaiha, kuma ya zama dole mu kiyaye hukumce-hukumce waɗanda suke na cikin sallah, da kuma mutum ya bada sallah yadda ake so. Kamar yadda hadisi ya inganta daga cikin sahihain, kenan Bukhari da Muslim, daga Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal, Abdullahi ibn Mas'ud yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yayi a musulunci. Qala, sai yake cewa as-salatu ala waqtiha, mutum ya salla a lokaci. Qultu, Abdullahi ibn Mas'ud sai yace summa ai, sai nan kuma bayan salla a lokaci wani aiki yayi. Qala, al-jihadu fi sabilillah, yace yaki dan dauka kalmar Allah. Qultu, yace na sake cewa summal ayyu, kuma mi? Qala, birrul walidaini, sai yace biyayya ga iyaye. Qala, sai yace fa haddathini bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walau istajadtuhu lazadani, yace annabi sai ba labari haka, yace inda na kara, inda bayan yace bin iyaye nace mishi kuma sai mi, to sai ya tajerawa ya tajera sallallahu alaihi wasallam. To wannan aya tana mana magana akan sallah. Sallah tana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda take bada kariya da garkuwa ga bawa. Inna salata tana hana alfashai wal munkar, sallah tana hana mutum ya alfasha, tana hana mutum ya munkar. Duk wani sabo in mutum shaidani ya zo domo da shi akai, to inda ya kokari ya kiyaye sallar shi a cikin lokaci, ya bada ruku'i mai kyau, karatu mai kyau, sujada mai kyau, zama mai kyau, sallah da ilimi, ba sallah ba kawai mutum shi limami yake bi ko kuma a kawai yanda ya ji haka yake yi, yanda ya ga dama inda za a tambaye shi dan me ake kaza, ko me yasa abu kaza a ina ake yin shi bai sani ba, to wannan akwai matsala kenan. Mutum bai san sallah ba kenan ciki da waje. Ko da zuwa makaranta bai zama wajibi ba, to dan sallah kadai zuwa makaranta zai zama wajibi, mutum zai zama na wajen malam ya karantar da shi, saboda sallah aiki ne ake yi banda karance-karance da suke ciki. Akwai aiki yanda mutum zai fuskanci alƙibla, yanda zai kabbara, daga hannu sallallahu alaihi wasallam sai dai karantar da mu, yaya mutum zai daga hannu, yaya mutum zai kama hannu a kirji, yaya ake kamawa, wannan duka abubuwa ne wanda ya kamata a ce mun san su. Yaya mutum zai ruku'i idan kana sallah, ina ne ya kamata ka kalla, zan kalli sama ko ga zan kalli liman ko kuma kasa zan kalla, ina ne zan kalla? Sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma wata irin addu'o'i ne ake a cikin ruku'i, wata irin addu'a ake a cikin sujada, sujada ya take. To kaga wannan dole ya zama wajibi mutum ya san wannan, in yana so ya zamanto daga cikin bayin Allah na gari don manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmul qiyamah as-salah in aka waye gari gobe kiyama farkon abin da za a hisabi ita ce sallah in ta gyaru aiki ya gyaru in ta lalace kuma to shikenan mutun za a mai wani bincike na kokof to Allah subhanahu wataala sai yake cewa sallah ay annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake karantar cewa sallah a lokaci shine yake malaika jibril ya sauko manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sallah kowane lokaci sallah asuba alfijiri na biyu wanda yake sadiq idan ya fito wani dan haske mai mekewa wanda yake fitowa wanda baya ja da baya har rana ta fito wanda shine lokacin sallah asuba karshen lokacin sallah asuba kina rana idan ta fito sallah azhar duk lokacin da aka samu zawali ba dole ba sai karhe daya in dai an ce zawali yayi rana ta gusa daga tsaka yanzu a cikin sanyi ko da 40 ko da 35 12 wani duka lokaci ne can baya har ya kai ma lokaci da 20 ma 12 da 20 zawali yayi anan tashi eh lokaci ya shiga na azhar to wannan lokacin in kai shi wannan shine farkon lokaci wanda ya kamata a ce mutum ya salla azhar cewa karhe 1 ko karhe 2 ko karhe 2 da rabi ko kuma karhe 1 da rabi wannan duka mantir ne ana sa lokaci ne dan kowa ya taru amma ta kaman me wannan lokacin zawali shine ake aiki da shi in ana so a samu fadala ladan farkon lokaci karshen lokacin azhar in lokaci in komi in wash ta zo daidai shi wannan kenan azhar ta kare kuma shine farkon lokacin al'asar har ya zuwa fadawar rana rana tana fadawa sai magariba wanda kuma ita ce take da hatsari ita take da lokaci kuma kankane wanda da an jima kadan sai kaga wani jaja ya bace shafa to kuma wannan shikenan lokacin isha'i ya shiga ita kuma har ya zuwa cikin dare to kaga idan mutun ya san wannan yayi da farkon lokaci wannan shine yayi alheri wannan mutun zai samu cikan lada wanda zai daga baya sallar shi ta karbu ya sabke to amma ladan shi ba zai kai ba ga wanda ya farkon lokaci malaka cewa hadda min bainaha بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى to kuma a cikin salloli sai Allah subhanahu wataala kuma ya kebance wata sai ya ce idan kun kiyaye salloli to ku kiyaye sallah ta tsakiya wasu malamai suka ce ita ce sallah asuba wasu malamai suka ce a sallar azhar wasu kuma suka ce sallar la'asar to amma mafi yawan malamai sun tsaya akan cewa sallar la'asar ita ce salatul wusta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu salloli guda biyu akan gane munawiki sallar isha'i da sallar la'asar to saboda haka ashe ita sallar la'asar tana da wani muhimmanci na daban mutum ya kiyaye ta kiyayewa wadda take ta wuce ta sauran saboda Allah subhanahu wataala kaman ya ce a kiyaye salloli sai kuma ya ware ta ita daya ce kuma ita ma a kiyaye ta to ban lokaci insha Allah sati mai zuwa zamu dasa daga nan abinda muka dade Allah subhanahu wataala ta tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke na kuskure ne Allah ga fata mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi